Masu saurare sashin Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin Hausa Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku a daidai wannan lokacin da sabbin shirye-shirye bayan labaran duniya za a ji yadda harin da aka kai wa al'ummar Yahudawa a Pittsburgh ya hada kan al'ummomu
akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na Facebook wanda suka yi karo-karo membobinta suka tara sama da dala 70,000 akan taimakawa al'ummar Yahudawa da iyalan wanda wannan musifa ta sama
za kuma aji cewa yan Shi'a sun maida martani ga ikirarin sojojin Najeriya game da arangabar su ta baya-bayan nan hasabi ma kan wannan yawan mummunan tashin hankali tsakanin yan Shi'a da sojojin Najeriya za ku kira wayar mu bayan labaran duniya ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a kawo ƙarshen wannan rigimar lambar da za ku kira ita ce 2022-2655-2655 amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun so mu cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya fado cikin teku dauke da mutane 189 a cikin sa mintoci 13 kacal bayan tasowar shi daga Jakarta babban birnin kasar wani mai magana da yawun kamfanin jiragen na Lion Stoffel Furo Nugroho ya wallafa hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin zamani, littattafai, jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin kai ceto suka tattaro daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin akwai yaro daya da kuma jarirai biyu. Yanzu haka dai hukumar aikin gaggawar kasar Indonesia ta aika da kwararrun masu ninkaya gurin don neman gangar jikin da ya fadi a arewa da tsibirin Java. A yau Litinin ne Robert Bawa ɗan shekaru 46 da haihuwa wanda ake zargi da bindige mutane 11 har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka ya yi bayyanarsa ta farko a gaban kotu don soma shari'arsa akan wannan ta'asar. An zo da Bawa ne zaune a cikin kujerar guragu jim kaɗan bayan da aka sallamo shi daga wani asibitin garin na Pittsburgh inda aka kai shi a sanadin harbin da 'yan sanda suka yi mishi har suka kama shi a lokacin da ya kai farmakin a zauren ibadar Yahudawa na Tree of Life a safiyar Asabar ɗin shekarun jiya. Yanzu haka dai alƙalin kotun ya dakatar da jin shari'ar har sai ranar Alhamis mai zuwa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau ne aka shirya cewa Cesar Sayoc, wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasa Amurka Donald Trump, kuma wanda ake zargi da aika akalla saƙonni 13 dauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump, zai bayyana a gaban wata kotun birnin Miami na jihar Florida don fara yi mishi shari'a. Shi dai Sayoc ɗan shekaru 56 da haihuwa zai gurfana a gaban wannan koti ce da ke wani wuri da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar Juma'a kuma kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama. Sayoc dai yana fuskantar zargin aikata laifuffuka 5 masu alaka da waɗannan sakonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan siyasa na jam'iyyar Democrat da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wacce ta yi takara da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Brazil mai ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ya lashe zaben shugaban kasar Brazil da aka yi, wanda hakan ya janyo fargabar cewa za a fuskanci ci baya wajen maganar tabbatar da haƙoƙin al'ummar kasar da kuma musamman yancin faɗin albarkacin baki a kasar ta Brazil. Bolsonaro, wanda ɗan jam'iyyar SLP ne, ya lashe zaben da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jiya Lahadi a zagaye na biyu na zaben da aka yi. Abokin adawarsa mai sassaucin ra'ayi Fernando Haddad na jam'iyyar WP ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Bolsonaro, tsohon kaftin ɗin soja ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda kalamansa da alƙawarinsa da kuma halinsa suka sa ake kwatanta shi da shugaban Amurka Donald Trump, har ana kiran shi da laƙabin Tropical Trump.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, wani baturen Amurka makiyin birnin Yahudu ya shiga haikali ko masujadar Yahudu ta garin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ya bude wuta, yayin da Yahudawa ke harkokin ibada da wasu hidimomin addini, ya kashe mutane 11 ya kuma raunata wasu da dama. Kan haka ne abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi wani mazaunin garin mai suna Dr. Mustafa Manir Mustafa na jami'ar Pittsburgh don jin halin da ake ciki yanzu, sai ya ce.
To, yanzu dai alhamdulillah yanzu hankali ya kwanta, za a ce, amma dai da cewa garin, mutanen garin gaba ɗaya kowa yana cikin yanayin alhini da kamar zaman makoki na abin da ya faru. Wato, wani dan bindiga da ya shiga majami'a ta masu addinin Yahudawa ya je ya kashe mutum 11 ya raunata mutum 6. Wannan ya girgiza jama'ar gari, ya sa jama'a cikin damuwa, amma dai yanzu kowa ya dawo gaban aikinsa, kuma kowa yana fuskantar abin yana fuskantar harkokin gabansa.
To, wani irin goyon baya mutanen gari ke bawa al'ummar Yahudawa a garin na Pittsburgh yanzu?
To, a gaskiya abin sha'awa shine da wannan abin ya faru ba ma garin Pittsburgh ba, ƙasar Amurka gaba ɗaya jama'a sun fito sun nuna goyon bayansu ga al'ummar Yahudawa da tausaya musu da alhinin wannan abin da ya faru da su. A nan garin Pittsburgh kuma akwai mutane sun fito sun yi tururuwa a wannan unguwa ta Sparrow, wanda dama unguwa ce wacce akasarin jama'a ta al'ummar Yahudawa ne da suka zauna a nan Amurka sama da shekara 100, wanda sun zama 'yan gari, amma jama'a sun fito sun nuna musu goyon baya, an yi shirye-shirye da tsare-tsare an yi.
Rahotanni na nuna cewa al'ummar musulmi ta bayyana goyon bayanta ga Yahudawa wanda suke zaune a garin Pittsburgh. So, wani irin tasiri wannan zai yi?
Abubuwan da al'ummar garin Pittsburgh suka yi shine, akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na Pittsburgh, wato Islamic Center of Pittsburgh, wanda suka yi karo-karo, mambobinta suka tara sama da $70,000 akan taimakawa al'ummar Yahudawa da iyalan wanda wannan masifa ta sama, da 'yan uwansu da danginsu, da kuma gyare-gyare da za a yi wa wannan majami'a. Sannan ƙari da abin da shugabannin musulmai suka yi shine, babban limami na masallacinmu, wato Sheikh Abdulwasi, ya ma ba da tabbacin cewa musulmai za su dinga taimakawa Yahudawa wajen taya su sintiri a wajen ibadarsu lokacin da za su yi ibada, wato za su yi musu gadi a kyauta a lokutan da suke buƙatar haka.
An ce kalaman 'yan siyasa yana taka rawa wajen wannan zaman doya da manja.
Sosai ma maganar da ake, wato masana halayya da Adam da kuma masana harkokin tsaro sun nuna cewa wannan ƙarin hare-hare da ake samu na kaiwa yana da alaƙa da kalamai masu tunzura mutane da 'yan siyasa suke, da kuma irin maganganu na canzara jama'a musamman waɗanda ake a social media wato dandalin sada zumunta.
Wato kamar Facebook da WhatsApp kenan da kuma Twitter.
Yawwa irin waɗannan shafuka na yanar gizo-gizo wanda su ma suna daɗa canzara waɗanda dama suke da wannan hali na 'yan bindiga.
Dr. Mustapha Manir Mustapha na garin Pittsburgh a hirarsa da Muhammad Baballe kan harin nan da aka kai a Pittsburgh. To daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda yan Shi'a suka mai da martani kan bayanin rundunar sojin Najeriya game da musabbabin arangamar su ta baya-bayan nan. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Sunana Muhammad Ibrahim Gama na cikin ɗaliban Sheikh Ibrahim Yakubu Azurliki. Ba mu da adadi na yawan mutanen da aka kashe, amma ga wanda ya ga bidiyo kuma ya ji yadda sojoji suka buɗe wuta irin iyawansu. In aka ce maka an kashe mutum 100 ma ba mamaki. Tankar yaƙi ne ta yi ta buɗe wuta, sannan waɗansu kuma suna kwakwance suna harbi kan mai uwa da wabi. Da yanzu haka da nake maka magana suna bi gida-gida, hatta gidajen da suka tabbata cewa nan ne 'yan uwa da suka zo daga garuruwa suka sauka suna bin su yanzu haka.
Muhammad Ibrahim da wanda aka samu rasa rayuka shida a nan zuba wannan karo kuma nan wajen nyanya din nan ne inda za a fita daga Abuja, shin banda na akwai wani guri inda aka samu irin wannan labarin?
An tsaya jiya a Gwarinfa, to yau kuma ana so a tsaya a TV wajen Aso Radio wajen dutsen nan da masana ke cewa nan ne tsakiyar Najeriya. Aka ba mu labarin cewa sojojin sun zo da sun tsaya a wajen jiya amma yau suka janye, to yau da aka dawo kamar karfe 2 sai suka hadu. Kafin a tashi dai sun kai su 300 da wani abu sun kwakwanta da kuma tankar yaƙi. To da muka ji labarin abin da ya faru a Maraba sai muka ce to a tsaya a inda ake, aka yi addu'a aka watse abin da suka yi da rana, to ina kuma ga dare.
A kiyasce ba za ka rasa misali kana jin kamar mutum kaza ne suka rasa ransu?
To gaskiya na tambaye wani wanda yake wajen, na ce masa mutanen za su kai mutum 50, ya ce to gaskiya shi dai yadda ya gani ba za su gaza mutum 50 ba, amma wannan kiyasi ne ta yi su ɗara haka ta yi kuma su gaza haka, amma wanda aka jima raunuka kuma an ce sun kai 300 ba mamaki.
Sojoji sun fitar da sanarwa inda suka nuna wancan abu da ya faru na zuban nan sun zo za su wuce ne za a kai makamai zuwa Kaduna, kuka tashi kuka tare su kuka tare hanya har ma kuka jajjefe su, watakila ma neman fakwace makaman nan kuke shi yasa suka ɗau wannan matakin?
To mu dai san da muka gansu ba makamai a Hilux ne guda uku, ba mu san kuma inda ake ɗaukan makamai a cikin Hilux ba, kuma abinda muka sani a da idan za su ɗauki makamai daga wani waje zuwa wani waje suna sanarwa su ce jama'a kada su ji tsoro za a wuce da makamai, ba sai wannan ba ɗaya kenan. Na biyu kuma ana addu'a a gefen hanya ne suna wucewa kuma suka je suka ciho, saboda haka wannan magana dai kawai soke burutsu ne. Abin tambaya in wancan abu haka ya faru, in ma ya faru to yau kuma me aka musu?
Ai ba mamaki an ɗauke su ku almajiran Malam Ibrahim Azzaki mutane ne waɗanda ba kwa jin magana, idan an ce ya kar a yi abu sai ku je ku ci gaba dai.
Kotun koli, kotun ɗaukar ƙara, ƙaramar kotu duk sun yadda mutane suna iya taruwa su yi muzahara ko zanga-zanga ta lumana, wace doka ne mu kuma yanzu ya zama na kashe mu kawai ake?
Yau inda za a wayi gari an saki Malam Ibrahim Azzaki, shin za a dina gani irin wannan muzahara?
Za a daina ganin muzaharan a saki malam, amma kuma in an sake shi zai gaya mana abin da za mu yi. Muna bin umarninsa, ba za mu taɓa kauce masa ba, ko da za a niƙa mu ko kuma da za a ƙone gawakin ba an kashe.
To a gaida Nasiru, to kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a cimma jituwa tsakanin 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Muna son kalamai masu ma'ana kuma cike da kyakkyawar manufa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To za mu fara daga Kaduna, garin gwamna ke kan layi a Kaduna.
Okay, so dan ai wasu da madaci karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna.
To gare ka.
To naji batuku akan Shaman Zaro da su wayannan bayan Allah ya uwan mu. Najeriya dai kasa ce da take da gwamnati kuma su wayannan shi'a al'umma ne da ke cikin kasar nan. Yana da kyau akwai dokoki wanda ko da mutum zai zanga-zanga akwai abun da ya kamata ya karba ko kuma in ce ya nima ainihin permission daga wajen jami'an tsaro. Su jami'an tsaron nan za su iya ba shi kariya da sauraron su. To amma ga kai da Allah su yan uwa yan shi'a in za su yi irin wannan ya kamata a ce su dinga neman jami'an tsaro suna samun yarjewar su zamu yi abin su ba tare da tashin hankali ko kuma wani abu ba. Don irin hakan wani shi ke kawo arin gama tsakanin su kuma su nufo su da sauraron su.
To mun gode sosai da ra'ayinka, bari mu je mu jihar Taraba. Wake kalla a Taraba?
Kana magana da Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba.
To Alhaji Uba, muna jin ka.
Ra'ayina na cinan na roƙon ƴan shi'a don Allah, don Allah yi bi girman Allah wannan hidima da suke in dai suna yi domin Allah ne. Turin kabin abin ne a lumanance da su nema mu kansu mutunci. Kuma don girman Allah akwai kungiyoyi da dama, akwai kiristoci, akwai yan izala, akwai yan dariƙa, kowa yana hidindimu makamanci wannan da yana ajiye. Amma ba a tada hankalin talaka, amma me yasa su suke yawan tada hankali a rasa ba daɗi wa aiki.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu koma Kaduna. Wace kalla a Kaduna?
Idan kalma shi garba barka da yammaci.
Barka da warhaka mutum.
Sunana Mursala, ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To a Ibrahim Talmai shi garba duk abin da yamu ba ita gwamnati shawara muna ba ta ne kan muna santa ba muna kinta ba ne kuma wallahi muka hango ka san an ce na wajen fili ya fi ganin kuskuren yan kwallo mara za da kila karan shi za a iya cin mana kara. Muna ba su shawara karfi wani lokaci da karfi a da shi talakawan da ba su tsona wani makami a zamiri ba karfi ne yawa ba zai iya kashe wuta haka ba. Muna ba su kuma su joji kamar yadda muka ga bidiyon na inda ya gaske da yadda a cikin mutane ake buɗe wuta da kasar ana sandisa. To abin ya yi yawa gaskiya. A bisi ne a dinga kama su da hannu haka ba su dagara kama da hannu ba sai a je a kai su gurin hukuma. Amma kaga yadda ake buɗe wuta a ban ba kyau. Muna ƙara ba hukumar soja shawara da Allah a dinga kama su ne ana kai su gurin hukuma. Fatan za a kai shi lafiya.
To mun gode sosai Murtala da wannan shawara taka. To kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayoyinku kan yadda za a shawo kan rigimar da akan samu. To ga wani malami kan layi, muna jin ka daga ina?
Daga Yusuf ta kalla mai gora.
To muna jin ka.
Wato ni shawara da zan baya yan shiya.
Ci gaba.
Hello?
Muna jin ka, muna jin ka.
Shawaran da zan baya ne.
To da alamar layin ka akwai matsala. Bari waye a Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, muna jin ka, ka gabatar da kanka.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, muna jin ka.
To har da Allah wannan abubuwa abin da yake faruwa da su ƴan shi'a da sojoji abin da yayi zamu ce babu dadi. Saboda shi kashe rai ai ba abu ne mai kyau ba. To yana da kyau dai ya kamata duk abin da za su yi Allah su rika neman shawarwarin sojoji kuma a ba su dama su yi domin kashe rai ba mu so a kasar nan. Kaga abin da ya faru a hidima irin na Boko Haram wannan abu da ya faru ba mu jin dadin sa. To Allah a rika zama duk abin da za su yi su nemi shawarwarin sojoji sannan kuma su sojojin su yi hakuri su ba su dama su yi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba, har yanzu dai ga wani akan layi, ka gabatar da kanka.
Ni ne malam Abdullahi Bala, makanikin injin Najeriya.
Daga ina?
Narkuta Najeriya.
Narkuta, to muna jin ka, yi ba ci gaba.
Wannan abin da yan Boko Haram suke yi bai kamata masu masu yi ba. Waɗannan mutane su ma abin da suke bai kamata su rinka yi ba. Ya kamata su bi umarnin gwamnati a zauna lafiya. Tayar da hankali mai yana shafan wanda bai ji ba bai gani ba. Nagode.
To mun gode da ra'ayinka. To kamar yadda muka ce, to bari mu koma Kaduna. Wace kalla ya Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
to Alhaji Musa Garu sunana.
To Alhaji Musa.
To ni dai shawara nake so in ba matasan mu na Najeriya ya kamata mutun ya nemi ilimi na farko kenan. Na biyu su irin wannan jagoranci da ake nuna al'umma ana kakkace mutane da sauran su. Ina ganin wannan idan addini ake idan Allah to bai kamata ka rika daukar ƴaƴan mutane mata da maza kuna hawa titi kuna wannan irin wannan ana zo ana kace ƴaƴan mutane ba. Gaskiya al'amari ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya addinin Allah fa indai addinin Allah za a yi na gaskiya. To gaskiya bai dace a ce ana irin wannan abubuwan ba. Kuma kasa dole idan ka ce akwai kuma dole ka bi tsarin yadda kullun tsarin mulki yace ka bi inda hukuma tace dole ba din dadi bane irin wannan saboda Allah a ce ana kace mutane irin wannan hukuma amma ko a'a ku tsaya ku gaya kanku gaskiya ku karanta wanda Allah yace zalabi Allah zai kiyaye mu amma gaskiya wannan ba tsarin addini da kamata na Allah bane ya kamata.
To mun gode Malam Musa Garu daga Kaduna kun bari mu je Lagos wake kan laye a Lagos.
Salama da ana Ustaz Muhammad Jabo.
To muna jin ka Malam Jabo. Muna jin ka.
Ina ka karama hukuma a wajen Sokoto Najeriya.
Muna jin ka amma ka dan daga murya.
Eh to akan gaskiya ana tattauna game da ƴan shi'a
da sojojin Najeriya. Yadda za a kawo jituwa tsakanin su.
Ƴan shi'a. Dan Allah an zafe wannan abun su dinga sanarwa. Rashin sanarwa shike sa wannan abun yana kasancewa. Kuma dan Allah duk su sa duk lokacin da za su su ga gugu hukuma. Cewa su za su yi wani abu daga wuri kaza zuwa wuri kaza. Rashin fadakarwa shi ke sa wannan abun. Ku huta lafiya.
To mun
ga Ustaz Najabo.
To mun
faka karamar hukumar ya Abuja Sokoto Najeriya.
To mun gode da ra'ayinka. To daga Lagos bari mu je mu Jos. Wake kan layi a Jos.
Kajero da almajiri mai fati daga gida da mushaddan jihar Plateau Najeriya.
To ka daga murya muna jin ka Malam Kabir ci gaba.
Yawwa gaskiya alal hakika wannan lamari abun kokawa ne. Shin sojojinmu na Najeriya ba su da alsatun roba ne wanda za su kori 'yan zanga-zanga da shi sai sun yi amfani da na kirki. Sabida haka gaskiya kamata a rika ɗan takatsantsan kan irin wannan lamarin. Gaskiya ya bayani na ce.
To mun gode da ra'ayinka. Kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku kan yadda za a samu mafita kan yawan arangamar da aka yi tsakanin 'yan shi'a da sojojin Najeriya har a samu rasa rayuka. Ga wani mu ci gaba ga wani mu la. To da alamar dai layinka ya katse. To kamar yadda muka ce dai so muke mu ji ra'ayoyinku kan wannan matsala da akan samu tsakanin 'yan shi'a da sojojin Najeriya har wani sa'in kaga an rasa rayukan matasa da yawa. To bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Kana magana da Alhaji Musa Bushashara da Igilo Karkama ta Taraba.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To ni dai ra'ayina ina kira.
To layin Malam Musa ya katse. To da alamar dai muna dan fama da matsalar layi a wannan lokacin. To kamar dai yadda muka ce muna son mu to lokaci ma ya mana halin nan nasa. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmuwar sa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan filin da sauran mawdu'an da za mu gabatar nan gaba. Kowannen ku da gabatar da shawara mun gode masa kuma ci gaba da kasancewa da mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara a Burtaniya, kasar da ke cikin juyayi na babban asarar da ta yi na mutumin da ya mallaki kungiyar kwallon kafan nan ta Leicester, wanda shi da wasu mutane biyar suka mutu a lokacin da jirgin saman sai fadi kuma ya kama da wuta a kusa da wata filin wasa a shekaran jiya Asabar dinnan da muka baro. shi dai wannan mutum mai suna Vicha Sirabadana Pareba wanda attajili ne dan shekaru 60 da haihuwa kuma ko bayan sa akwai ma'aikatan su da biyu dake cikin jirgin da su ma dai suka rasa nasu rayukan a lokacin da wannan jirgin nasu yi tun tsoro nan kusa ga babban filin wasan King Power daidai bayan da suka gama tawa ta shekaran jiya Asabar din nan kungiyar kwallon kafa ta lissa ta bada sanarwa cewa wannan ba karamin asara bace suka yi shi dai Vichai din nan ya sayi ita wannan kungiya ta lissa ne akan zunzurutun kudi dala miliyan 50 na Amurka a shekarar 2010 kuma lokacin bata da karfi amma ya rayar da ita har lokacin da ta yi karfi karshen ta ma ta zo ta lashe kofin premier na Ingila to bayan da wannan ta faru din a sanadin wannan nasara din Vichai ya ji daji kwarai da gaske har ya sabunta kontrajin dukkan yan wasan kuma ko nan su ya so mashi zunzurutun motar nan ta BMW i8 wacce aka ce kudin kowace su ya kai dala 135,000 wasu daga cikin yan wasan kungiyar kwallon kafa ta lissa daga Najeriya da suka hada da Wilfred Ndidi da Kelechi Iheanacho da Aaron Musa da sun bayyana juyayi kan wannan babban rashin da suka yi na tsohon mai gidansu yayin da Ndidi da Iheanacho har yanzu suna buga ita lissa din Aaron Musa ta ya bar su ya koma Saudi Arabia yana buga kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr bisa ga duka alamu da kyar manajan kungiyar kwallon kafa na Real Madrid wato Julian Lopetegui ya tsira da aikin sa bayan dankarin dukan da suka sha na ci 5-1 da Barcelona ta yi musu a wasan da suka yi jiya Lahadi Luis Suarez yana daya daga cikin yan kwallon da suka taimaka Barcelona ta cicciki Real Madrid a wannan kwallon ta El Clasico da suka yi wanda ya kara bata kimar shi wannan manaja din kafofin watsa labarai na Italia sun ce kusan tabbataccen abu ne cewa wannan coach za a raba shi da aikin shi yanzu ma haka akwai wani coach dan kasar Italia wanda shine tsohon coach na Chelsea wato Antonio Conte da yake daya daga cikin mutanen da suke tsohon gaba da yake taron za su mai gurbin sa a matsayin sabon coach na Real Madrid din wannan cin da aka yi wa Real Madrid a yanzu yana daya daga cikin cin mutunci da cin kashe da aka yi ta yi mata a wasannin ta da ta yi a kwanakin nan da suka hada da wasanni guda hudu da kowa ta shaka shi a cikin su Lionel Messi bai samu ya buga Barcelona wannan kwallon ta jiya ba saboda jin ciwon da yi amma dai shi da yan uwansa sun yi tsallin murna na ganin wannan cin wanda shine cin mutunci mafi muni da aka yi wa ita kungiyar Real Madrid tun da Barcelona ta taba yi mata irin wannan cin biyar da babu a kwallon da suka yi shekarar 2010 to jama'a labaran wasanni wannan litinin kenan sai wata in Allah ya kai mu mun ba ku lafiya daga birnin Washington DC
to ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice
Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun so mace rar tsammanin samun wani dare daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya fadu cikin teku dauke da mutane 189 a cikin sa mintoci 13 kacal bayan tasowar sa daga Jakarta babban birnin kasar A yau litinin ne Robert Bowers dan shekaru 46 da haihuwa wanda ake zargi da bindige mutane 11 har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka yayi bayyana sa ta farko a gaban kotun dan soma shari'ar sa kan wannan ta'asar da yayi A yau ne aka shirya cewa Cesar Sayoc wani dan gani kashenin goyen bayan shugaban kasar Amurka Donald Trump kuma wanda ake zargi da aika akalla sakonni 13 dauke da bumabumai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump zai bayyana a gaban wata kotun birnin Miami na jihar Florida don fara yi masa shari'a shi dai Sayoc dan shekaru 56 da haihuwa zai gurfana a gaban wannan kotu ce dauke da wani wurin da wani wurin da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar Juma'a kuma kusa da motar daukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama
to mai saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗin sa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Greg Bank ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe